نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na talata, yau muna 11 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda yau zamu ci gaba da karatu daga kan aya ta 92 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 'Alimil ghaibi wash-shahadati fata'ala 'amma yushrikun. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
الله سبحانه وتعالى يأتي عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. مثلا شيني مثلا غيبي أبن ديكي والشهادة دي أبن ديكي سرري فتعالى عما يشركون. الله يا دوكاكا daga abin da suke hada shi da shi. Ayat da ta gabata, Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake kansa, yace subhanallahi amma yasifun, tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta shi da shi. Sai yana da da ko yana da abokin tarayya, ko suke cewa bai cancanta a bauta masa shi kadai ba, ko kuma suke ganin cewa ba zai iya tayar da mamaci ba bayan mutuwarsa. Allah ya ce, to duk wannan tawaya ce, nakasa ce, ya tsarkaka daga gare ta. Sannan Ubangiji ya faɗi sifarsa, wacce take nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kewaye komai da sani, da waɗanda ake gani da waɗanda abin da ake gani da abin da ba a gani. Ya ce alimul ghaibi, Allah shi ya san abin da yake boye, washahadati ya san abin da yake sarari. Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake buya da gare shi. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa. Allah ya ce babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wataala a ƙasa yake ko a sama. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ya ce in ma zaka bayyana maganar ka, to ka bayyana. Ma ba za ka bayyana ba, to ka sani. Fa innahu ya'lamu sirra, Allah ya san abin da yake boye, wa akhfa, ya san abin da yafi buya daga wanda yake boyen ma. Saboda haka babu wata magana da mutum zai kuskus da ita, ko wata rada da zai yi, ko wani aiki da zai yi a boye wanda Allah ba zai san da shi ba. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وساري من بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الله سبحانه وتعالى yace duk dai ne a wajensa, man asarra alqawla, wanda ya sitirce magana sa yayi ta aboye, wa man jahara bihi, da wanda ya fito yayi ta a bayyane a fili, duk dai ne a gurin Allah. Wa man huwa mustakhfin bil layli, da wanda yake boyewa da daddare, cikin duhu idan zai yi ayyukansa na saban Allah ko na barna, ya daidaici lokacin da kowa ya shiga gida ya kwanta ya rufe cikin duhu sannan ya yi laifinsa. Wa man huwa saribun fid dahar, da wanda ba yake fitowa karara ya yi da rana a bayyane, duk Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan. Don haka ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai, yana daga wato yana daga cikin sifofinsa, yana da cikakken ilimi. To kuwa duk wanda yake da cikakken ilimi dole ya kasance mai cikakkiyar kudura, zai zama yana da iko akan komai. Domin da zarar aka ce akwai wani abin da ba za ka iya yin shi ba, to ma'ana baka san wannan abin ba ne. Da abin da aka ce ya fi ƙarfinka ko ba za ka iya yi ba, to baka san shi ba, ba ka da sani game da shi. To shi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake ɓuya daga gare shi. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da martani ga wanda suke cewa Allah ba zai iya tashin mutum ba bayan mutuwa, sai yake cewa a ƙarshen ayat, wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah ya san duka halittunsa. Saboda haka babu wani abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya ce fata'ala amma yushrikun, Allah ya ɗaukaka daga abin da suke shirka da shi, ya ɗaukaka daga abin da suke sifanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke haɗa shi da shi, ko suke cewa yana da ‘ya’ya ko yana da ɗa ko yana da abokin tarayya. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin, qul ka ce rabbi ya Ubangiji na, imma turiyanni ma yu'adun, idan za ka nuna min abinda ake musu alkawari da shi na azaba, rabbi ya Ubangiji na, fala taj'alni fil qaumi zalimin, ya Ubangiji na kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane. Ayoyin da suka gabata duk suna sanar da mu cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kadaita da samuwarsa, ya kadaita da sifofinsa, ya kadaita da ayyukansa. Babu batan da ya kai wani ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa ko ya jingina masa kishiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hujjoji gamsassu waɗanda suke tabbatar da kadaitakarsa a cikin sifofinsa da ayyukansa da bautarsa. Hujjoji masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar da cewa Allah yana da iko akan komai, daga ciki har da tayar da mutum bayan ya mutu. Saboda haka duka wani uzuri da wanda yake shirka da Allah zai bayar, Ubangiji ya yanke masa hanzari, ya yanke masa uzuri. To waɗannan da suke faɗar irin waɗannan maganganu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko suke kafircewa ayoyin Allah, ba su da bambanci da waɗanda suka gabace su, waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan rashin kunya, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauto da azaba a kansu, Allah ya halaka su. Saboda haka su ma tunda abinda suke yi irin na waɗancan ne, ba su fi ƙarfin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu azaba ba. Saboda haka abinda ya yi ma waɗancan ya zamo gargaɗi gare su akan cewa su ma abinda ya samu waɗancan zai iya samun su, tunda ba su da bambanci da su. To babu shakka wannan zai tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, zai ji tsoron kada wani abu na azaba ya sauka akan mutanensa, kuma watakila abin har ya hada da shi tunda yana cikinsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya lakana masa cewa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi daga azabar Allah, koda za ta zo, koda Allah zai saukarwa da waɗannan mutanen azaba akan abin da suke yi na kafirci, to ga addu'ar da zai yi don Allah ya tserar da shi. Allah ya ce da shi qul ka ce rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ya Ubangiji idan za ka nuna min abin da ake musu alkawarinsa na azaba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai sani ba azaban nan da za ta same su akan abin da suke yi wa Allah na kafirci, za ta same su ne lokacin yana raye a cikinsu ko ko sai bayan ya koma ga Allah, bai san menene zai faru ba. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ya riƙa addu'a yana cewa rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ya Ubangiji na idan zaka nuna min abin da kake musu alƙawarin sa na azaba rabbi fala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin ya Ubangiji na kada ka sanya ni tare da wala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane wato ya Ubangiji ka tserar da ni yayin da azabar ka za ta sauka gare su wannan yana nuna maka wato dan a nuna maka cewa azabar nan tana da muni kware da gaske ba kankanuwa bace mummunar azaba ce wanda har ta kai ma wanda bai cancanci ta shafe shi ba yana jin tsoron kar ta shafe shi babu shakka koda azabar Allah za ta sauka akan su ba za ta shafe annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda sunnar Allah subhanahu wataala da ta gabata duka annabawa da manzanni da suka gabata waɗanda Allah ya halakar da al'ummomin su Allah ya tsirar da annabawan su babu wani annabi da aka halaka shi tare da mutanansa to ballantana kuma mafifici cikin halittu gaba daya shugaban annabawa da manzanni duka kaga babu maganar azaba ta same shi to amma anan dan a nuna maka cewa wannan azabar ta kai matuƙa ga muni har ma wanda ba za ta shafe shi ba shi ba tsoron ta yake ji kaga ashe ba kankanuwa bace azaba ce wacce take ba kankanuwa ba kuma dan a bayar musu da martani bisa izgili da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa suna gaggauto masa cewa ya kawo musu fa'atina bima ta'iduna kawo abinda kake mana alƙawari اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سنة مسا إزجلي سنة شوى إن هر أبنك كي فرأ منا قسك يعني تو أي منا روان روازو وكما أذابا ميرن إي تساميمو تو شيني الله سبحانه وتعالى يتي تو كي كي الدعاء إن هر الله سبحانه وتعالى يسو كرمس لأذابر كنا چكينسو الله يتيرن دكي سبو لأذابا چي ممولا wasu daga cikin malamai suka ce an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari Allah ya ce da shi kul ka ce rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin aka ce da shi ya nemi tsari domin ya nuna tawalu'unsa ya nuna cewa shi a gaban Allah subhanahu wataala bawa ne bai isa komai ba nuna wa mutane tawalu'unsa da kaskantar da kansa gaban Ubangijinsa saboda haka yayi addu'a in wannan azaba ta zo ya Ubangiji kada ka sa ni cikin su kuma wannan ya ƙara nuna maka shu'ubin kafirci cewa kafirci wata fitina ce wata musiba ce babba wanda idan tana faruwa har Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da azaba akan masu yin ta masu yin wannan kafircin da shirka da Allah subhanahu wataala to tana iya tacci waɗanda ba ba su yi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi laifi ba su kadai karshe za ta hada da wasu ba to shine Allah subhanahu wataala yayi masa talqinin wannan addu'a yace ya fada don haka ba wai shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yake addu'ar ba yake cewa Allah kakka halaka ni tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan zato da yake wa ubangijinsa ya san cewa ubangijinsa ba zai tozarta shi ba zai kyale shi ba ko ba wani abu zai faru ubangiji zai tserar da shi to amma dan ya zama koyarwa ga al'umma cewa yayin da ake laifi a cikin su to kada su yi tsammanin cewa idan Allah ya turo da wata azaba ko wata musiba za ta tsaya akan masu laifin kadai su roki Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin su daga azabar da za ta iya sauka akan waɗanda suke laifi shi yasa ya zama wajibi akan kowa da kowa idan ya ga munkari to yayi kokari ya ga cewa ya bada gudunmawar yadda za a kawar da wannan munkarin ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya bashi dama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda duk zai ga mummunan abu ana aikatawa mara kyau na saban Allah to ya canza shi da hannunsa idan wanda zai iya amfani da ikon sa ne da karfin sa wajen ya canza abun idan ba zai iya ba yayi wa'azi yayi nasiha ya fadakar idan ba zai iya ba to ya kyamaci abin ya ƙi shi kada a ganshi yana sakin fuska yana ainihin gaurayuwa da masu aiki kuma yace yana kin abin a yake abin a zuciyarsa ya kyamace shi a fahimci cewa baya san abin to wannan shine mafi raunin imani zai nuna akan wannan to idan kowa da kowa yayi abin da yake kansa to koda Allah subhanahu wataala zai kawo wata azaba da ta shafi masu wannan laifin sai Allah subhanahu wataala ya tserar da waɗanda suka nuna wato kyamar su da wannan aiki Allah sai ya tserar da su to shine anan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yake gaya masa haka sannan fadar Allah da yake cewa in ma turiyanni ma yu'adun kace in idan har zaka nuna mun abinda ake masa alkawari da shi wannan yana nuna masa cewa Allah subhanahu wataala in har zai saukar musu da azabar zai saukar musu da ita a gaban idansa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga sanda ake azabtar da su shi yasa yace turiyanni dan zaka nuna mun in gani to ya ubangiji kada ka sanya ni tare da mutanen da suke azzalimai shi yasa ubangiji da ya tashi an sa masa yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun mu abisa lalle abisa mu nuna maka abinda muke musu alkawari masu iko ne imamu ahmad da al-imamu tirmidhi sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga ubangijin sa azza wa jalla yana cewa ya muhammad idza sallaita faqul allahumma inni as'aluka fi'la alkhairat wa tarka almunkarat wa hubba almasakin wa idza aradta bi'ibadika fidatan faqbidni ilayka ghayra maftun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kursi ya ce ya muhammad idza sallaita idan ka yi sallah fa qultu kai addu'a ka rika cewa allahumma inni as'aluka fi'la alkhairat ya allah ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi wa tarka almunkarat da barin miyagun ayyuka munanan ayyuka wa hubba almasakin da san talakawa masu rauni wa idza aradta bi'ibadika su'an aw idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun idan kana fi fitina wato wata jarraba ga bayinka to ya Allah ka karbi raina ba tare da na shiga cikin wannan fitina ba wannan addu'a ce Allah subhanahu wataala yake koya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa idan har akwai wata fitina wata jarraba wata musiba da za ta saukar wa bayinsa to ya ubangiji ka karbi raina kakka nuna min lokacin da wannan fitina za ta sauka cikin su har ya zanto ni ma fitinar ta shafe ni wannan addu'a ce Allah subhanahu wataala ya koya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama dan ta zan addu'a a bari a bar koyi ga dukkan al'ummarsa rika roƙon Allah Allahumma inni as'aluka fi'la alkhairati wa tarka almunkarat wa hubba almasakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun ya Allah ina roƙonka aikata ayyukan alkhairi wato ka ba da damar aikata ayyuka na alkhairi sannan wa tarka almunkarat da barin miyagun ayyuka marasa kyau wa hubba almasakin da san wato masu rauni talakawa ka sa mun san su a zuciyata sannan kuma idan ka nufi bayinka da wata fitina wata jarraba to ka karbe ni zuwa gare ka kada in zanto wanda wannan jarraba ta shafa to shine Allah subhanahu wataala ana yake cewa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun mu abisa mu nuna maka abinda muke musu alkawarin sa na azaba masu iko ne ce muna da iko mu nuna maka abinda muke gaya wa mushrikan da zai same su na azaba idan har ba su bi Allah ba suka bar shirka sai dai ubangiji subhanahu wataala ya dakatar da faruwar haka Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama alkawari cewa duka duk da fitsarar da suke nunawa da rashin kunya da suke wa Allah da miyagun maganganu da suke furtawa Allah subhanahu wataala ba zai saukar musu da azaba gamammiya ba wacce za ta gama da su gaba ɗayansu duk da cewa suna cika baki suna cewa idan har da gaske ne a saukar musu da azaba din to ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله ce ba zai yi musu azaba ba kana cikin su samuwarka a cikin su rahama ce wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga halittu don haka zaman ka a cikin su rahama ce gare su don haka har su duk da ba su yi imani da ni ba inji Allah za su ci albarkar rahamarka za su ci albarkar samuwarka a cikin su saboda haka ba za mu saukar musu da azaba ba a dalilin wannan sannan ba za mu saukar da azaba ba wacce za ta shafi kowa da kowa alhalin a cikinku akwai masu neman gafarar Allah akwai waɗanda suke cewa Allah ya gafarta musu zunubansu kullum suna yawan istighfari saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba zai yi wa al'ummar nan azaba ta bai ɗaya ba saboda wannan dalili wanda yana nuna maka muhimmancin riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da riko da sunnarsa da aiki da karantarwarsa wata garkuwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala daga samuwar ko faruwar ko aukuwar azabarsa sannan yawan istighfari waɗannan abubuwa guda biyu suna zama shabaki tsakanin bawa da fadawa cikin fushin Allah ko kuma fadawar aukawar azabar Allah a kansa riƙe tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ko baya cikinmu da gangan jikinsa da zatinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu da karantarwarsa yana tare da mu da abin da ya bar mana da ilimi da tarbiya da ya bar wa al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi ba ya bar al'ummarsa a cikin duhu kuma al'ummarsa ba za ta ci gaba ba za ta taba zama a cikin duhu ba koyarwar annabi tana nan har Allah subhanahu wataala ya nade kasa wanda ya so ya so wanda ya kiyaki sha'a man sha'a wa aba man aba koyarwar annabi tana nan ba za ta tafi ba ce taraktukum ala mahajjatin bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك لا بركو اكن تفركي وند yake fariqal bai haske babu wanda yake karkace masa sai halakake saboda haka Allah subhanahu wataala yayi wa karantarwa annabi wannan gata babu wani annabi da ya samu wannan gata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duka annabawa bayan tafiyar su da wani dan lokaci addinin su ya gurbace wannan tasa da annabi ya tafi wani annabi yake mai gurbinsa domin ya zo ya yi gyara saboda karantarwarsa ba za ta dore ba saboda shi annabi ne na iya mutanansa wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan fa bu'ithtu ila an-nasi 'amma wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira shi annabi sallallahu alaihi wasallama na du mutane ne gaba daya du mutane ne tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi sakonsa har Allah ya dade kasa shi kadai shine manzon ba wani manzon sai shi ce li unzirakum bihi wa man balag Allah ya saukar mun da alqur'ani dan gargade ku ku sahabbaina ku larabawa da kuke tare da ku dan gargade ku wa man balaga da duk wanda wannan sakon ya je masa saboda haka sakon annabi sallallahu alaihi wasallama bai takaita ga mutanansa da suka rayu tare da shi shi kadai ba sako ne wanda zai ci gaba da wanzuwa da dorewa har zuwa tashin alkiyama saboda haka Allah subhanahu wataala ya alkawarin kare shi da bashi kariya ya bashi martabar da bai taba bawa wani annabi a bayansa ba wannan martabar ita ce wasu suke so su lalata ta a yanzu suke kokarin su ce koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ta lalace saboda haka a saurari ta su a yanzu sa su koyar da ku alqur'ani amma yadda annabi ya koya wa sahabbai da al'umma alqur'ani wannan ya bace duk ƙarya aka yi yanzu za su gaya maka gaskiyar tir da wannan aqida tir da wannan mummunar aqida aqidar da bata san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam bata san darajar girman sakon da Allah ya bashi ba sakon annabi ya fi karfin haka ya fi karfin Allah subhanahu wataala ya tozarta masa sakonsa ya tozarta masa aikinsa wanda Allah ya dora masa yayi ya karantar da mutane alqur'ani ya karantar da su hikima ita ce sunnarsa ya ba su tarbiya laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala yace bai wace wa mu'minai duk wani mu'mini yana cin albarkar wannan baiwar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi ya yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa ce yawa mu'minai laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina, saboda duk wani mu'mini yana karkashin wannan baiwa da Allah ya yi masa da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, ya aiko shi da mai dan ya karantar da littafi, ya karantar da hikima. Littafi shine al-Qur'ani, hikima kuma mecece? Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. In ka ce ba ita bace, to kawo mana mecece? To al-Qur'ani dai gashi an fada, yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ya sanar da su al-Qur'ani kuma wal hikma. Ita da ita kanta hikimar, ita ma koyar da su zai yi. Sai sa ce yu'allimu, ita ma zai karantar da su, a gurin su za su karance ta. Allah ce wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kafin Allah ya yuzakkihim, kuma ya tsarkake su. Tsarkakewa shine tarbiya, ya yi musu tarbiya. Don haka koyarwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma, al'ummarsa, koyarwa ce wacce Ubangiji zai tsare ta har zuwa tashin alkiyama, don hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa a kan bayansa. Kada wani ya zo ya ce shi abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gurɓace, ya lalace, shi yanzu Qur'ani ne, kowa da yadda yake fassara, wanda in yayi nan da kai, wanda yayi nan da kai, wanda yayi gabas, wanda yayi yamma, wanda yayi sama da kai, wanda yayi ƙasa da kai. Don haka ni Allah ban san waye gaskiya ba. Ce a to babu sunnar annabi ba za ta raba muku gaddama ba? Sunnar annabi ba za ta raba gaddama ba? To kaga sunnar annabi za ta taka wa dukkan wani ɗan abin ɗan dagaji da zai zo ya ɗauki al-Qur'ani yana masa hawan ƙawara, yana fassara shi, yana faɗar abin da ya ga dama ya ce fassara al-Qur'ani kenan. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya alkawarin ba zai halaka wannan al'umma ba, matuƙar akwai waɗannan abubuwa biyu tare da ita. Annabi yana tare da su, yana tare da su da zatinsa, ko yana tare da su da koyarwarsa. Sannan kuma matuƙar suna istighfari, suna neman gafara. Don haka shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin waɗanda suka yi wa al'ummominsu mummunar azaba, ba mummunar addu'a ta Allah ya saukar musu da azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi Ta'if, ya je mutanen Ta'if ba su karɓe shi ba, suka gaya masa miyagun maganganu, suka yi masa wato mummunar ansa. Ya dawo, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga mala'ikan duwatsu nan tare da shi. Ya tambaye shi idan yana so, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a yi tambaye shi in yana so gaba ɗaya mutanen Makka a haɗa duwatsun da suke kewaye da su a musu rududdugu a dandake su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal a'a, أرجو أن يخرج أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يجي فاتانا أوبنجي سبحانه وتعالى يفتر دغا cikin tsatsan waɗannan kafiran, ya fitar daga tsatsan su waɗanda za su rika bauta Allah shi kadai ba tare da suna hada shi da kowa ba. Kuma haka Allah yayi, ƴaƴan su su suka dawo suka karɓi addinin musulunci, suka yi jihadi wajen yada addinin musulunci duniya. Dan Umayyah ibn Khalaf, Safwan, dan Abu Jahl Ikrima, dan Al-Walid ibn Al-Mughira, Khalid ibn Al-Walid, dan binnan Amr, binnan Al-Wa'il ibn As As-Sahmi, dan sa Amr da dansa Abdullahi, wadanda duka sahabban annabi ne, kuma wadanda suka yi wa addinin Allah aiki, duka iyayensu manya-manya ne. Manya-manya ne daga cikin manyan Qurayshawa waɗanda suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Amma daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala cikin daga tsatsansu ya fitar da waɗanda suka bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da kowa ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jinkirta azabtar da wannan al'umma saboda hikima. Don haka kada abin da suke yi faɗa maka na ƙaryata ka ya baƙanta maka rai. Sannan Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayya'a, kamar da kyakkyawan sakamako, ko sakamako mafi kyau, kamar da sakamako mafi kyau ga mummuna. nahnu a'lamu bima yasifun, mu ne muka fi sanin abinda suke sifantawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam, ya nuna masa waɗannan mutane za su ci gaba da gaya masa maganganu waɗanda za su riƙa tayar masa da hankali, ko dai maganganu na shirka da zagin Allah, da yi wa Allah rashin kunya, ko kuma su riƙa faɗar maganganu a kansa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Suna gaya masa maganganu, su ce da shi boka, su ce da shi mawaƙi, su ce da shi matsafi, su ce da shi ɗan duba, ba magana da ba su gaya masa ba. To waɗannan magana Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa za su baƙanta masa, saboda shi mutum ne yana da ahasis, yana jin irin abin da ɗan adam yake ji. Walaqad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, ce muna sane da cewa abin da suke faɗa ɗin yana damunka, yana damunka. To amma ga abin da za ka yi wajen mu'amala da su, ko da za su ci gaba da gaya maka maganganu marasa kyau, wataƙila ma su yi ƙoƙarin halakar da kai ko su cutar da kai, to kai ga irin mu'amala da za ka yi musu. Idfa billati hiya ahsanu sayya'a, ka ture mummuna da sakamako mafi kyau. Yayin da za a yi maka mummunan abu, kai ka mayar da sakamako mafi kyau akan wannan mummunar. Ta kanta wannan maganar da wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, alama ce da take nuna cewa shi zai yi nasara, shi ne zai yi nasara, shi da mutanensa. Don haka ku ci gaba da haƙuri, ku ci gaba da danna zuciyarku, kuna haƙuri, kuna jurewa duk abin da kuke gani, ƙarshe ku za ku yi nasara. Don haka duk wani wanda zai zo ya munana muku mu'amala, ko ku kyautata masa mu'amala, to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله ce saboda rahamar da Allah yayi ka da ita sa kake tausasa musu, da ka kasance mai kausar zuciya, mai kaushin hali, da sun watse sun barka. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala kamar yana koyar da shi bayan ya gaya masa cewa yana da ikon ya saukar masa da azaba, ya saukar musu da azaba, amma ba zai yi ba saboda wata hikima. To kamar a ce tambaya suka yi, ce ya Allah to me zan yi, ga shi dai mutanen nan ba su saurara mun ba, kullun cikin baƙaƙen maganganu suke yi, kullun cikin muyagun abu ɗabi'u suke nunawa, wasu ma suna ta yi ƙoƙarin ya zasu cutar da ni, ya Allah me zan yi. Allah ce da shi idfa billati hiya ahsanu sayya'a, ka ture mummunan abin da za su yi maka da sakayya mafi kyau. To za ka ga natija sakamako wanda ya fi kyau fiye da abin da za ka yi ramuwa za ka yi. Wala tastawi alhasanatu wala sayya'a, ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, ce wala tastawi alhasanatu wala sayya'a. Allah ce kyakkyawan abu da mummuna ba za su taɓa zama daidai ba, ba su taɓa zama ɗaya ba. Idfa billati hiya ahsan, ka ije da aikin da ɗabi'ar da tafi da take mafi kyau. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, sai ka ga wanda ba kwa ga miciji tsakaninku da shi, ka annahu waliyun hamim, ya zama aboki na ƙut, ya zama kamar aboki na ƙut da ƙut. Anan Ubangiji subhanahu wataala ce ka annahu waliyun hamim, kamar aboki na ƙud da ƙud wanda kuka taso tun kuna yara, tun kuna ƙanana, kuka shaƙu da juna, duk abin da ya taɓa ɗaya, ɗayan zai ji cewa shi abin ya shafa. Kowa yana farin ciki da ɗan uwansa in abin baƙin ciki ya samu a haɗu a yi tare, in wani abu na taimakawa ne kowa yana taimakawa ɗan uwansa. To haka za ku zama da wanda ba kwa ga miciji da shi, yayin da za ka riƙe wannan ɗabi'a ta idfa billati hiya ahsan, ka mayar da mummunan abu da mafi kyau. Wannan ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayi wa annabinsa, shi kuma ya gadarwa da sahabbansa, su kuma suka gadarwa da almajiransu, su ma suka gadarwa da almajiransu, har ka duka wani mutumin kirki ya gaji wannan ɗabi'a ta idan an yi masa ba daidai ba, shi in ya tashi ya kyautatawa wanda ya mashi ba daidai ba fiye da ma yadda yake tsammani billati hiya ahsan duk da cewa wannan ba kowa da kowa yake samu ba wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa yake bashi wannan baiwar ba inji Allah sai waɗanda suka yi hakuri sai masu hakurin gaske ba kowa yake samu wannan baiwar ba sai waɗanda suke da babban rabo masu hakurin gaske su ne za su yi hakurin an musu ba daidai ba ba za su rama ba ba su rama ba za su jira Allah subhanahu wataala ya biya su daga taskarsa babu shakka wanda Allah zai biya shi daga taskarsa kuwa ba ta yadda za a yi yayi zaton cewa shi zai iya wani abu ya samu kamar wannan babu duk abin da za ka samarwa kanka ba kai wanda Allah ya ce ni kai hakuri zan baka ba zan baka وجزاؤ سيئة سيئة مثلها ومن عفا فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالم ومونان ساكمكو مونان إرنسا وتكنا دداما إلان أمكا كراما غرغدن يد أكيمكا هنا كبا وإن أقبتم فآقبوا بمثل ما أقبتم به أكيمكو بعدين مكو يد أكيمكو daidai yadda aka yi muku ba daidai muku rama daidai wa daida fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alayhi to amma kuma inda za ku yi hakuri ku yi afuwa wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wannan shi yafi alkhairi to haka Allah yake koyawa bayinsa a wajen magana ce an zazzage ka kai ka bayar da abin da yake mai dadi wani ya yi ta ƙoƙarin yadda zai yi maka haƙa maka ramin mugunta kai ƙoƙarin ka buɗa masa samu masa wasu hanyoyin alheri kai kuma wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah ce ka gaya wa bayina sun tashi magana su faɗi magana mafi kyau wato su tauna abin da za su faɗa su tauna magana kafin su yi ta musamman in za su faɗe ta akan wasu su tauna idan suka gano magana mai kyau sannan suka gano magana mafi kyau to su bar mai kyau su ɗau mafi kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan maganar da take mafi kyau inna ash-shaytana yanzagu bainahum lalle shaytan yana ƙoƙarin hada fada da ziga da bata tsakaninku shedan yana ƙoƙarin bata tsakaninku saboda haka yi ƙoƙari ku kuma ku datse masa hanya kar ku bar masa hanya a bude shi yasa hatta wanda zaka ja da shi akan abin da ya shafi addini kowace irin aqida yake bi Allah ce wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su da hanya mafi kyau ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da hanyar da take mafi kyau ko da su za su yi muku ba daidai ba wanda ita ce dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma yana sifanta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta zo a cikin at-taura daga cikin sifofinsa wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a baya tunkude mummuna da mummuna baya tunkude mummuna da mummuna walakin ya'fu sai dai afwa yake yi wa yaghfiru ya yafi a riwayar Aisha a cikin Jami'u Tirmidhi take cewa wala yajzi bis-sayyi'ati as-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah annabi baya sakawa mutum mummuna da mummuna sai dai saka mummuna da kyakkyawa yana yin afwa ne yana yin rangwame shi yasa lokacin da cutarwar kafirai mushrikai ta kai gaya wasu daga cikin sahabbai suka rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka la'ance su mana ka roki Allah ya la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni lam ub'ath la'anan walakinni bu'ithtu rahma ba a aiko ni dan in zanto mai la'anta ba an aiko ni ne dan in zamo rahama idan zai la'ance su sai fushin Allah ya sauka a kansu to shi ba haka Allah ya ce da shi ba Allah cewa ya yi wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka ba zai la'ance su ba shi yasa a ruwayar Imam Ahmad cikin musnad din sa Aisha take cewa ba la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musliman bil la'natin tuzkar babu wani musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wata la'ana da za a rika ambatanta babu shi annabi ya la'anci wani musulmi haka kawai walan taqama li nafsihi shay'an yu'ta ilai ba sadda akai masa wani abu yayi ramuwar gayya babu sadda akai wa wani annabi sallallahu alaihi wasallam wani laifi yace bari yayi ramuwar gayya babu shi illa an tuntahaka hurmatullah sai dai yayin da aka keta dokokin Allah to anan dai za a ga fushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan kowa ne ne kuma ko dan cikin sa ne ko mun kusancin sa da mutum idan aka ce wani abu da ya shafi dokar Allah to baya sako sako baya sako sako akan nan in dai an taba dokar hurmatullah shi yasa yake cewa wallahi law anna fatimata bint muhammad sarqat لقطعت يدها والله نار نزل الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها ده فاطمه ار محمد دان كان فاطمه ده من yake nufi sai da nasabta ta zuwa ga kansa da sunansa karara fatima ir muhammad da ita ce za ta yi sata wallahi sai na yake hannanta saboda haka a batun addinin Allah baya sako sako amma dan shi kai masa a zage shi a bace shi a ga masa bakar magana ci mutuncin sa cinye masa dukiyar sa lalata masa kayan sa wannan duk ba za a ga fushin sa a nan ba shi yasa ana suke cewa wallahi tunda nake da annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba yin wani abu yace me yasa kai kaza ba ban taba barin wani abu yace dan me baka yi ba shekara 10 da yayi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima bai taba wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa yace me yasa ka taba min kaza ba ko me yasa na ce kai kaza ba kai ba a rayuwarsa bai taba wannan ba to haka duk wanda suka zauna da shi haka suke ba da shaidar sa kaga na Aisha ce radiyallahu ta'ala anha take ba da wancan shaidar bata taba jin sa ya budi baki yana la'antar wani musulmi to wanda bai la'anci kafirai ba ma wanda aka ce ya rasulullahi il'anil mushrikin kala anji mushrikai mana yace ni lam ubas la'anan walakin bu'istu rahma wanda bai la'anci mushriki ba zai la'anci musulmi ba zai yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da wannan sifa da Allah subhanahu wataala ya gaya masa yace ya sifantu da ita saboda daraja mataki na hakuri da juriya akan cutarwa da afuwa ga wanda ya zalunce ka shine afdalul akhlaqi fi dunya wal akhirah babu dabi'ar da ta kai wannan babu kyakkyawar dabi'ar da ta kai a cuce ka kai hakuri a zalunce ka kai afuwa babu dabi'ar da ta kai wannan da ita ne mutum zai kai mataki a gurin Allah da ba zai kai shi ba da yawan sallah ko yawan azumi yawan sallah ko yawan azumi ba zai kai shi ga wannan mataki ba والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاذبين الغيظ ما سو جنزي حشي ما سو حدي فشي والعافين عن الناس سنن كما ما سو افوا ga mutane idan an musu ba daidai ba su hadi fushin su ba za a ga ma fushin su a fuskar ba sannan ma kuma su yi afuwa su ce sun yafi sannan su bi ma wanda ya musu din da ihsani sai ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani ihsani kuwa shine kololuwar martaba daga islam sai iman sai ihsan ihsan shine kololuwar martaba to duk wanda zai hadiye zai zama mai hada fushinsa mai afuwa mai kyautatawa to zai kai wannan mataki da yawan sallah da zakka da azumi ba zai kai shi ba kuma Allah zai zamto tare da shi a koyaushe da taimakonsa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah zai zama tare da waɗanda suke masu ihsani a koyaushe shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace fa ajruhu ala allah Allah ya dukkule ladan ya boye shi bai ma bayyana shi ba dan yafi karfin ya bayyano ba za a iya lissafin sa ba inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ba zai lissafu ba shi yasa yace fa ajruhu ala allah Allah ya dora wa kansa ya wajanta wa kansa zai biya shi akan wannan hakuri da juriya da yi Allah subhanahu wata'ala yace in tubdu khairan aw tukhuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira idan har za ku yi wato bayyana alkhairi ko ku boye shi ko abu ku ba daidai ba ku yi afuwa Allah ce fa inna Allah kana 'afuwan qadira Allah mai afuwa ne mai kuma cikakken iko ne shi ne wala in sabartum lahu khairul lisabirin idan za ku yi hakuri wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya matuka wajen sifantuwa da wannan sifa ta hakuri sifa ta afuwa al afu inda al maqdira lokacin da zai iya daukan fansa zai iya ramawa sai yayi afuwa ka san akwai afuwar da mutum yake yi saboda amfi karfinsa saboda ba yadda ya iya sai ce to shikenan na yi afuwa Allah ya bani lada amma fa saboda ba yadda zai yi ne ya duba ya leƙa ya kada ya raya ya ga in yace zai shiga rigimar nan zai kwana ciki to shikenan tun da an ce in an yi afuwa ana samun lada ya je na masa afuwa to ba wani wanda afuwa ba al'afu inda al-maqdira yayin da kake ikon kake da damar da zaka karama ka daufansa shi yasa Allah ce inna Allah kana afuwan qadira mai afuwa ne mai iko ne zai iya maka duk abin da ya ga dama amma kuma yace ya yafe maka daga cikin mawaqif na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna tarbiyantuwarsa da wannan tarbiya da Allah subhanahu wataala ya masa na cewa idfa billati hiya ahsanu sayya'a akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Usama ibn Zaid mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika yi wa ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanda shine shugaban munafikai na Madina gaba daya kaga da maka ce shugaban munafikan duniya duka duk wanda zai yi munafici tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga ba wanda zai kama kafarsa shi da annabi yayi wa munafici ba wani ba dan an baka ko an mun ko an wannan ai ba yi ko bai ba ga babban su can annabi yayi wa munafici wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar da Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ba shi da mahaifinsa yake ba da labari yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hawo wani jaki yana dauke ya goyo Usama ibn Zaid ibn Haritha yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake so kwarai da gaske ɗan lelan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Zaid ibn Haritha da ɗansa kuma bayan Zaid din an kashe shi ɗansa Usama ya zanto ya gaji wannan kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa mahaifinsa to wata rana an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'ad ibn Ubada shine shugaban Khazraj kabilar Khazraj shine shugaban su a Madina sai ya zanto ba ya da lafiya Sa'ad ibn Ubada yana da cikin waɗanda suka musulunta a farko suna daga cikin waɗanda suka yi bai'atul aqaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ya da lafiya sai annabi ya dau wani jakinsa ya hau sai ya dora Usama a baya za su je su dubo Sa'ad ibn Ubada wannan kafin ay yaqin Badar to yana tafiya kawai sai ya wuce wata majalisa ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul din sifar shi Abdullahi din ne ba Ubay din ba ibn Salul Salul din ba basa ce to sai annabi ya wuce ta majalisarsa mutane ne daban-daban kala-kala ga cakudi akwai musulmi, akwai mushrikai, akwai yahudawa. Duk ana zaune a guri ɗaya. Kun san a Madina akwai yahudawa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lafiya? Akwai yahudawa a Madina da suke zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan majalisa ta kunshi waɗannan yahudawa da musulmi kuma da kuma mushrikai. Ana zaune sai Annabi ya zo wucewa akan wannan jaki. Kawai sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai ya dauki gefen bayafinsa sai ya rufe hancinsa. Abin da yake nufi cewa ga Annabi ya zo, jakinsa yana wari. Sauraka sai ya rufe hancinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, la tughabbiru alaina, ku daina tayar mana da kura. Yana nufin Annabi ya daina tayar masa da kura da wannan jakin da yake kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da shi ba, sai ya musu sallama. Da ya musu sallama sai ya tsaya yana musu wa'azi, yana kiransu zuwa ga musulunci. Ya karanta musu Al-Qur'ani. Sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai cewa, yayi kaga maganar da kake faɗa tana da kyau, amma in gaskiya kake faɗa ka daina zuwa nan majalisa kana damun mu. Ka zauna a can gidanka, wanda yake so je can ya same ka karanta masa, amma mu ka daina zuwa nan kana damun mu. Sai Abdullah ibn Rawaha, duk kabilarsa ɗaya, shi ma Khazraji ne, amma shi ma yana da cikin wanda suka musulunta, yana majalisar zaune. Sai ce, ya Rasulullahi, ya ma'aikin Allah, ka zo nan majalisar kai ci gaba da yi mana wa'azi. Shikenan sai rigima ta kaure tsakanin musulmi da mushrikai da yahudawa. Aka shiga zage-zage da baƙaƙen maganganu. Sai ake neman a rukume da faɗa da yaƙi. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga lallashinsu, yana ta kwantar musu da hankali, har dai kowa ya dawo ya nutsu. Sannan Annabi ya hau dabbarsa sai ya wuce gidan Sa'ad ibn Ubada, ya je ya same shi, ya ce, ya Sa'ad, ka ji abin da Abu Hubab yake faɗa mu? Abu Hubab alkunya ce ta shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ce, ka ji maganar da yake gaya mun? Ka ji Annabi ya gaya masa abin da ya faɗa a kansa. Sai Sa'ad ibn Ubada ya ce, ya Rasulullahi, yi masa afuwa, ka yafe masa. Na rantse da Allah, abin da ya faru, abin nan da ka zo da shi na gaskiya shi ne musulunci, kuma kai wo hijira ka zo ka same mu nan a Madina, ka zo ka same mu daidai lokacin da ake ƙoƙarin za a ɗora masa kambi na sarauta, za a naɗa masa kambi na sarauta a Madina ya zama shi ne sarkinsu gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa Madina da gaskiyar da ya zo da ita ta musulunci, sai ta rusa komai tun daga lokacin Ibn Ubay ibn Salul ya sa abin ya kullaci Annabi a zuciyarsa. Zuwansa ya rusa masa wani matsayi da yake ƙoƙarin samu. Wannan neman shugabanci da neman ya samu mukami shi ya jefa shi cikin masifar munafici. Wannan zai nuna maka cewa san shugabanci ta kowane hali, sai ka zama shugaba, sai ka zama babba, sai an baka mukami, sai an baka matsayi, ba ƙaramar musifa ba ce. Ita ce ta halakar da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Kakka daɗa kakka rage. Lokacin da Annabi yake musu wa'azi cewa abin da Annabi yake faɗa ba abin da ya kai shi kyau, amma saboda damuwar da yake da ita a zuciya, abin ya tsaya masa a wuya, a ce gashi har an gama sa rana, an yi sanarwa rana kaza za a zo a yi masa rawani, a zama sarki gaba ɗaya na duk garin Madina. Annabi na zuwa komai sai ya canza. Wannan abin ya tsaya masa a rai, saboda ya riga ya sa san shugabanci a ransa. To shi ne ya ce, ka yi masa afuwa, ka yafe masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yafe masa. Daga baya shi da kansa, bayan an yaƙi Badar, ya ga da yawa daga cikin manya-manyan Qurayshawa, manya-manyan kafiran Makka duk sun mutu a yaƙin Badar. Ya ce, kai, abin nan fa ya riga ya bunƙasa. Ku zo mu musulunta, mu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Shi ne ya ja mutanensa suka musulunta, suka yi mubaya'a, amma wannan abin yana tsaye a zuciyarsa bai tafi ba. Saboda haka ya ci gaba da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam maƙarƙashiya da cutarwa iri-iri. wanda daga ƙarshe za ku ji irin tagobashin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bi shi da shi har bayan mutuwarsa. Insha Allah zai kasance a karatunmu na gaba, saboda lokaci yayi, abinda muka faɗa na daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure. Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.